daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60 41 da kuma 31 a jamhuriyar Jeje za ku iya kama mu a tashar Viewer Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 saura gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kunni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake kuma si baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu sauraro barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya Muhammad Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Cameroon da Chad. Wato 8:30 agogon Ghana, karfe 3:30 na yamma kenan a nan Washington DC. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa jami'an kamfanonin samar da wutar lantarki a Najeriya sun ce ana ci gaba da kokarin shawo kan matsalar da ta haddasa katsewar wutar lantarki a duk fadin kasar a farkon makon nan. Bayan da wata wuta ta tashi a hanyar bututun iskar gas da suka dangana zuwa Lagos.
Amma ana aiki akan wannan din ina gani da nan ba da jima ba za a kawo kan matsalan din don wannan bututun din da suka samu matsala ba a samu iskar gas yadda za a yi.
Da fatan za a mana afuwar wannan kutse to kamar kowace ranar Juma'a yau filiya bude yake ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da ke cunkutuwa ƙwarya lambar da za a kira ita ce 202-205-6555 kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jiro lambar sannan muna dauke da labaran wasanni amma da farko ga labaran duniya
masauraro assalamu alaikum Magoya bayan gwamnatin Iran sun gudanar da wani gagarumin gangami a yau Juma'a a fadin Iran yayin da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ke shirye-shiryen kiran taron gaggawa domin tattaunawa akan zaman daddadin. Dubban masu goyen bayan ne suka gudanar da gangamin kwana uku a jere a wurare da dama a cikin Tehran da sauran birane. Bayan babban limamin ya buƙaci hukumomin ƙasar da su dauki matakin kwakwara akan waɗanda suke da hannu wajen tada zaune tsaye da aka kwashe mako guda ana gudanar da gangamin kin jinin gwamnati wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 22 da kuma kama dubbai a sauran wurare. Jami'an Iran sun ce wannan shirin hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA ne tare da Isra'ila da kuma Saudi Arabia a waɗanda su ne suke da alhakin barkewa da tashe-tashen hankula kan makwabtan ƙasar tun daga nasarar da Donald Trump ya yi ta zaɓe. Babban malami Ahmad Khatami ya faɗa wa masu ibada a jami'ar Tehran cewa ya kamata a ɗauki ƙwaƙwaran mataki akan waɗannan Iraniyawa waɗanda masu goyon bayan Amurka suka yaudara kamar yadda addinin Islam ya tanada.
Korea ta Arewa ta amince da tayin Korea ta Kudu na yin wata gagarumar tattaunawa a ranar Talata mai zuwa wato ranar 9 ga watan Janairu a ƙauyen sasantawa na Panmunjom tsakanin wata babbar ganuwa da ta raba ƙasashen biyu da ba a gudanar da ayyukan soji. Ma'aikata haɗin kai ta Korea ta Kudu ta bayyana hakan ne a safiyar yau Juma'a cewa Korea ta Arewa ta aiko da sakon da ke cewa za ta yi na'am da tayin na haɗuwa akan iyakar ƙauyen don tattaunawa kan maganar shirye-shiryen wasan Olympics da kuma yadda za a inganta dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Mai magana da yawun ma'aikatar ta haɗin kai ta Korea ta Kudu ya bayyana wa manema labarai cewa ana kyautata zaton ƙasashen biyu za su yi amfani da hanyar sadarwa da aka sake budewa tsakanin ƙasashen biyu wajen ayyana waɗanda za su tuce su a mako mai kamawa. Sadarwar ta Korea ta Arewa a yau Juma'a ta zo ne jim kaɗan bayan da Amurka da Korea ta Kudu suka amince da dakatar da atisayen haɗakar soji har sai an kammala gasar kakar wasannin sanyi na Olympics a wata mai zuwa.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Saudi Arabia ta ce ta tara makami mai linzami samfurin ballistic a kusa da iyakar ƙasar da Yemen. Kafar yada labarai ta ƙasar ta ba da rahoton shirin kariya sararin samaniya na Saudi Arabia ya harbo makami mai linzami a sararin samaniya kudu maso yammacin lardin Najran. A kwanakin baya 'yan tawayen shi'a na Yemen waɗanda aka fi sani da sunan Houthi sun auna makamai masu linzami akan Saudi Arabia. Saudi Arabia ta zargi Iran da laifin mara wa 'yan Houthi baya. 'Yan tawayen na Houthi sun kwace sana'a babban birnin Yemen a shekarar 2014 wanda ya tilasta wa shugaban ƙasar da ƙasashen duniya suka aminta da shi Abdurrabbu Mansur Hadi yin gudun hijira zuwa Saudi Arabia na wucin gadi. Dakarun da Saudi Arabia ke jagoranta sun maida martani a watan Maris na shekarar 2015 ta hanyar kai harahare da jiragen saman yaki akan ƴan Houthi a madadin gwamnatin Hadi. Harharen ya kashe dubban fararen hula ga mai dalalata unguwanni ciki har da asibitoci.
Wata kungiyar tallafawa yara mai suna Save the Children ta yi gargadin cewa jariran Rohingya da aka haifa a sansarorin ƴan gudun hijira da kuma matsugunan wucin gadi a wannan shekara daga ranar da aka haife su suna fuskantar ƙarin barazanar kamuwa da rashin lafiya da fuskantar matsalar rashin isasshen kayayyakin abinci mai gina jiki, saboda haka idan hakan ta zo da ƙarar kwana mai yawa za su mutu kafin su cika shekaru 5-5. Rachel Cummins mai baiwa ƙungiyar Save the Children shawara akan harkokin kiwon lafiya ta faɗa a yau Juma'a cewa sansanin na fuskantar mummunar rashin tsafta wanda yake haifar da yaduwar cututtuka irin su ciwon makarau da ƙenda da kuma kwalara. Wannan ba waje ne na haihuwar jarirai ba, wannan yanayi da yara za su zauna a ciki hakika abin tausayi ne, inji Cummins. Ƙungiyar bada agaji ta ce fiye da jariran Rohingya 48,000 ke ake zaton za a haifa a Bangladesh a wannan shekara. A watan da gabata binciken da ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta UNICEF ta yi ya nuna cewa kusan kashi 25 cikin 100 na yaran da ke ƙasa da shekaru 5 a sansanin da ke Cox Bazar a Bangladesh suna fama da ciwon yunwa, kuma kusan rabin yaran na fama da cutar sikila, wato sikisal a turance. Kashi 40 cikin 100 na yaran na fama da gudawa, haka kuma a kashi 60 cikin 100 na fama da ciwon huhu mai muni. Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a Najeriya jami'an kamfanonin samar da wutar lantarki sun ce ana ci gaba da kokarin shawo kan matsalar da ta haddasa katsa wutar lantarki a duk faɗin ƙasar, wato a farkon makon nan kenan, bayan da wata wuta ta tashi a hanyar bututun iskar gas din da suka dangana zuwa Lagos dake kusa da yankin Okada na kudancin jihar Edo. Kodayake an yi nasarar maido da wutar lantarkin a wani mataki na wucin gadi, amma har yanzu ba a kammala gyaran ba a cewar jami'an. Aliyu Hassan Ardo, jami'in hulɗa ne da jama'a na kamfanin samar da wutar lantarki a shiyar Yola da ta kunshi jihohin Adamawa, Borno, Yobe da kuma Taraba. Ya kuma yi wa wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ƙarin haske ta wayar tarho kan gyaran da ake yi, amma ya fara ne da bayani kan yadda wutar ta katse da farko.
An samu matsala na bututun iskar gas dinnan na ta wajajen Lagos dinnan. Wato matsalan din an samu matsalan na pipe na wannan bututun na iskar gas dinnan wanda yake samar da wutar lantarki na iskar gas dinnan. So ina jin matsalan mai dinnan da ya sa an samu tanka wannan bututun iskar gas din.
To, ma iya cewa matsalar mai ma ka iya shafan wannan matsala?
Ba wai matsalar mai din ne ya shafi wannan matsala din ba, amma dai wato wannan bututun iskar gas din ne aka samu matsala da su, ba a samu gas da yadda za a samu da wutar lantarki. Shi ne matsalar da aka samu sai ya zama to wutar din ya ragu, amma ana aiki akan wannan din, ina gani da nan ba da jima ba za a shawo kan matsalar din, don wannan bututun din ne suka samu matsala. Ba a samu iskar gas yadda za a yi ake shi ne matsalar da aka samu.
To, wato ayyaca wannan abin kenan ya shafi duk ƙasar, domin baya ga yankin na Lagos har wuraren irin yankin da kuke nan ma akwai wannan matsala na ƙarancin wuta.
Dama da yake wutan da ake sama da shi a Najeriya dama kashi biyu ne, akwai wanda ake sama da shi da ruwa, wanda ake kira hydro, akwai kuma wanda ake sama da shi da amfani da iskar gas. To, da zarar an samu tangarda da matsalar da ake samu da wannan sigirin Niger Delta ne suke fasa wannan bututun na iskar gas din. So, tashoshin samar da wutar lantarki ba su samu iskar gas din. To, amma yanzu matsalar mai da aka samu ne ake bayani cewa bututun da ake amfani da shi na tura mai, aka samu tangarda wannan din sai ya shafi wannan bututun na iskar gas din. Shi ne ba a samu samar da iskar gas wanda zai iya samar da wutar lantarki inganta. To, shi ne matsalar da aka samu. Wutan da sai ya ragu.
Cewa wannan ka yasa ina jira sai tsanin kan cewa za a iya koma 'yar gidan jiya.
Eto mu dai muna fatan cewa ba za a koma gidan jiya ba da yake gwamnati suna daukan matakan da a tabbatar da cewa wannan matsala din an samu an jawo kan wannan matsala din da ya shafi wannan bututun iskar gas din kuma da yake suna tattaunawa da sagarin Niger da din da yazo dan wutan da ake samu na watanni da suka wuce din nan gaba daya da amma da yake ba a samu matsala ba da sagarin Niger da ba su taba fight na iskar gas ba so wannan hydro din kuma ana iya kokari ana tabbatar da cewa an yi gera suna samar da wuta ya gurguro yadda dama aka kafa su su ba da wutan lantarki
Aliyu Hassan Arba kenan jami'in hulɗa da jama'a na kamfanin samar da wutan lantarki a shirye wato shiyar Yola ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogo nan na cewa karfe 4 na yamma ne saura minti 19 kafin mu buɗe layukan mu a ci gaba da shakatawa da wannan waka
sa nagari da hadin kai ya fake sunan me wallafa si da abba ya kalla nake nagode rabbana da sa ni dan kishi nake mun kauna hadin kule mun gane dan Allah mu girmama juna saurara yau Zambia waka ce zamu yi ta akan hada kan Najeriya ni buri na mu so juna mu zauna lafiya mu bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna gama su mafarki wai araba suke sun manta sun tsiya in tana hada aishara take in hatta tarwatse ku gayan amfanin me take ku gaya mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Tuma da laya kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Sunana Sa'adu mai chemist da kusa a nan cikin birnin Zaria, jihar Kaduna, Najeriya.
Yawa to muna jin ka Mallam Sa'adu.
A wannan rana ta Juma'a ta Mubarak ina mai kara kira ne ga gwamnatin tarayyar Najeriya musamman shugaban kasa Muhammadu Buhari. Da ya matsayi musamman a game da batun wahalhalu da ake sha nan mun fitar din nan wajen ganin cewa an dauki kyawun mataki yadda ya dace duk da cewa shugabannin yan kasuwan da lalamman nan sun nuna cewa sun sassauto amma gaskiya talaka bai fara gani a ƙasa ba kuma ko an shirya hakan nan in ba a ci da sabo da lungu ana daukan matakai ba to gaskiya abun ba zai yi mana inda muke tunani ba
kuma da lamun gode Mallam Sa'ad daga Kaduna muna kuma jihar ta Kaduna har yanzu wani ne kan lai
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mallam Mahmud Lalo barka da kokari barka da aiki
wa alaikum assalam wa rahmatullahi barka da wannan yammaci Alhaji
Alhaji Musan Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya
Madallah muna jin ka Alhaji
to alhamdulillah idan muka dauki abubuwa ne abun da yake so da yin jinjina ga shugaban karamar hukumar Dankuwa Sagu wannan rubun Sahabu Shindi wannan bawan Allah ya kokari kware da gaske wajen gyara musu bohol a wannan karamar hukuma da kuma daukan malaman makarantu da yayin maimakon wasu suna koran malamai amma shi ya kokari ya dauki malamai kusan mutum 30 kaga karamar hukuma wannan ba karamin abun ajinjina mai bane to da haka wannan rubun Suleiman Sahabu Shindi muna godiya da irin wannan gudunmuwa da kake kuma muna kira ga ƴan karamar hukumar Dankuwa Sagu su kokari su bashi su goyon baya 100% domin ya ciyar da wannan karamar kuma gaba ne muka fatan alkarima mun lalo na ra'ayi kenan Alhaji Musa Garo mai radio da koda kasuwar kawo Kaduna Najeriya nagode barka da sabon shekara
to madallan mu ne da godiya Alhaji Musa bari mu sallaka zuwa can kudu masu yammacin Najeriya a jihar Ondo wani ne kallai
Salisu na hudan birni
Sautu
da Balok Kagame on the set
to muna jin ka mallan Salisu
eh abin da nake so da Allah ne Buhari zan ba shahara General Muhammadu Buhari akan shugabancin shi to akwai wadansu barakurfi a cikin gwamnatin nan ta nashi don Allah ya rika dubawa domin talakawa mun so muke idan 2019 ya zo da Allah da annabi ya garce dan haka da Allah ya rika dubawa da kyau yadda zai fitta barakurfi a cikin mulkin sa don Allah da annabi ya duba da kyau kuma ya rika tauraron mu na tauraron radio sosai dan ya rika jin mu irin mu mun talakawa
Salisu kenan daga jihar Ondo bari mu je Sokoto
daga jihar Ondo kenan
to madalla mun gode bari mu je Sokoto wani ne kallai
kana magana da Murtala dan da na Emela
yawa to Murtala muna jin ka
eh hello
muna jin ka Malam Murtala
no yo ni gaskiya ra'ayi na game da mahukuntan Najeriya ne ina son su ji tsoron Allah su diba irin halin da talaka yake ciki.
Muna jin ka Malam Mutala.
Kuma ina ma ƴan uwa barka da sabon shekara.
To muna godiya kwarai da gaske a Malam Mutala daga Sokoto bari mu je Lokoja. Wani ne kallai? Hello na Lokoja kana tare da mu? To kaman line da shi ya tsinke lambar da za ka kira ita ce 202 2-0-5-6-5-5 kada a manta sai an saka alamar ƙari wato plus kenan a farko sai a jiro waɗannan lambobi bari mu je jihar Adamawa wani ne kallai
Ishaku driver boy a gubi jihar Adamawa
yabo muna jin ka Ishaku
to ina ba baba Buhari shawara don Allah ya dauki matakai akan wannan dillalan man fetur na Najeriya suna masa zagon ƙasa ne don su fata shi a idon jama'a duniya don yana kokari mun san yana kokari amma waɗannan kokarin su gaba ɗaya ba sa tare da talaka suna so su yi abin da suka saba yi ne kullum su samu kuɗi mun ko mu sha wahala mun sarakawa a ƙasa barin da shine sako na ga shugaban ƙasa Allah ya ba mu lafiya
amin mun gode Ishaku daga Adamawa bari mu tsallaka makwabcin Najeriya wato jamhuriyar Nijar wani ne kallai
assalamu alaikum suna na Dayo
ya kuma alaikum assalam to muna jin ka Dayo
eh daga dogon duki karamin hukumar keshe
na'am
ni dai na sako na ina kira ne ga iyalin duk yukokin kalle ina musu gaisuwar ta'aziyya da rasuwar tayar aliyo Allah ya kanshi Allah shi shiga hara
to sai mu ce amin mallan Dayo da fatan waɗanda ka mika wannan sako zuwa gare su sun ji bari mu koma Najeriya jihar Kaduna wani ne kallai
to assalamu alaikum kana tare da Musa da garin Fangila member kungiyar Taska
yawa to muna jin ka
yawa fata alheri a gare ka wato ni roko na wurin mai girma shugaban kasa shine dan girma Allah mai girma shugaban kasa na san kana sauraron wannan kafa mai albarka ta murya America ka taimaka ka sa ido a cikin yadda ake hada-hadan man fetur ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lita 130 saboda Allah abu ya kakkaru saboda Allah mai girma shugaban kasa ka taimaka dan girman Allah
yadda kuma ya faɗa a jawabin da yayi na murnar sabon shekara ya faɗa cewa za su dauki duk matakan da suka dace wajen ganin an gano waɗanda suke da hannu
abin yaƙi cinyewa ne sai ƴan bumburutu gashi nan suna ta tafka mutane tsadan mai a taimaka mana sannan kuma roko na wurin mai girma shugaban gwamna na dan Allah gari na Kwangila muna fama da matsalar ruwa a taimaka dan girman Allah mu rika samun ruwan sha daga Musa Kwangila member kungiyar Taska a tashi Najeriya
mun gode Malam Musa daga Kaduna bari mu je can arewa maso gabashin Najeriya jihar Borno Maiduguri wani ne akan lai
ni ne Abdulkadir Ali mai kemis a Gomari Ghana Kwastin
yawa muna jin ka Abdulkadir
wallahi mu dai damuwan namu gashi yanzu an sa mana kofi wallahi kullum karfe 8 yayi wai sai karfe 6 na yamma kuma ba mu san dalilin ba wallahi gashi nan muna cikin gida kuma yanzu gashi abin neman tsaro da kuma gashi yanzu abin ya gagare mu shine yayi.
Amma Malam Abdulkadir, hukumomin tsaro sun ce sun yi hakan ne domin su auna yanayin tsaro a jihar ta Borno, kuma wannan mataki na wucin gadi ne za a cire shi nan gaba.
To masha Allah, mun gode Allah ya sa ku tashi lafiya masha Allah.
Amin su mami, mun gode kwarai Malam Abdulkadir daga Maiduguri jihar Borno. Bari mu je makwabciyar Maiduguri wato arewa maso gabashin Najeriya a Bauchi kenan har ila yau. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum, sunana Ayuba Garba Imam daga katin Madaki a jihar Bauchi.
Yawa, to muna jin ka Malam Ayuba.
Yawa, to ra'ayina ne da Allah, ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma gwamnonin jihohi su taimake mu a wannan damina na shekara 2018, su yi kokari su sama mana taki da wuri kafin ruwan sama ya fado da kuma maganin feshi. Muna so mu fara noma ne wannan shekara, takinmu da maganin feshinmu yana hannunmu, da Allah su yi iya kokari su samar mana da taki da maganin feshi kafin ruwan sama ya fado, saboda 'yan Najeriya da yawa muna bukata mu yi noman nan, amma ruwan sama in ya fado taki da maganin feshi baya hannunmu sai a samu dan matsala. To muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da gwamnoni su taimaka mana da taki don Allah kafin ruwa ya fado.
Da fatan zai ji Malam Ayuba daga Bauchi. Bari mu je jihar Kaduna kuma har ila yau. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Sunana Abubakar, da aka fi da suna malam nan cikin kare da karamar hukumar Kubo a nan jihar Kaduna.
To muna jin ka Malam Abubakar.
Yawa, ina cewa da ainihin shugaban kasa dan Allah, muna so da Allah ya taimaka mana ya ma ainihin gwamnatin magana. Muna da gonakai na gado. To gaskiya gwamna ina kokari ya karba ya firma dan gwate ne, kuma gaskiya tsakanin ga Allah ba mu san hali da mu shugaban mutanen mazaban kare. Gaskiya idan gwamna ya karbi wannan gonakai ya firma dan gwate, za mu shiga wani hali a mazaban kare. Shine nake so dan Allah shugaban kasa ya taka mana gwamna birki akan wannan abu. Mun ya ki kula mu akan wannan, ya ce ba fashi akan wannan aiki. Ina roƙon girma shugaban kasa dan Allah shigo lamarin yake na mutanen kare, mazaban kare.
To mun gode Malam Abubakar daga Kaduna. Sai Kadunan har ila yau dai muke da
Mamun Lalo Abubakar, barka da lasariya.
Yawa, barka dai Malam Murtala.
To sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasu a Kaduna tarayyar Najeriya.
Muna jin ka.
To Mamun Lalo, kaga fa siyasa an fara buga ganganta ko da alama dai. To kuma mun yi mamaki idda dai muna ma mai girma shugaban kasa ban gajiya da yazo garin Rigasu, kuma mu talakawa mun yi dandazo hanyar da ya taba shigowa ko ya saba shigowa neman kuri'a ta hanyar zai biyo, sai kawai muka ji dai kuma labarin da ya bi ta sabon hanya ne, da mun so ya bi hanyar garin Rigasu ga har yanzu dai hanyar da ya taba binta din nan dai har yanzu ba a gama gyaran ta ba, duk da dai su ba su ja suna ta kokarin za su gyara, amma muna fata zai zo ya bi ta hanyar da muka ya saba shigowa mu ganshi mu ji dadi mu ci gaba da masa addu'a, fatan za a tashi lafiya.
Mun gode Malam Murtala. Bari mu je Nasarawa. Wane ne kan layi?
Kana magana da Dogo Solomon Malafa na Uwale dan Garkida mazaunin Nasarawa.
Muna jin ka Dogo Solomon.
Nace ni ma korafin nan ba akan ku ne yanzu.
Eh,
kullum idan muka yi kira sai ku ci dauka, amma mutanen Kaduna suna kira kuna daukawa kullum.
Ah, ba haka bane Malam Dogo Solomon, wato al'amarin na na'ura ne in kun bugo.
Musan garo kullum.
Eh, tsaya na maka bayani mana. Alamari ne na na'uran waya, idan kiran suka shigo daga sassan Najeriya ko ma daga sassan duniya, ita na'ura ce take zaben lambar da za ta shigo a dauka, ba mu ne muke zaba ba.
Yawa,
mun gode, ba mu da iko kan wanda za mu zaba. Mun gode Malam Solomon. To mun gode, karshen ma daukan wayoyin naku kenan, domin an daga mana hannu. Muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira suka ba da gudunmawar su. To yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kasancewar iri-iri kakan da ƙungiyar ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka take yi CAF da ƙasar Kamaru akan karɓar bakuncin gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka na shekarar 2019, shugaban ƙasar Musa Biya cikin jawabinsa da ya yi wa al'umman ƙasar na shiga shekarar 2018 ya tabbatarwa 'yan ƙasar da cewa a shirye ƙasar Kamaru take ta karɓi bakuncin gasar.
Na tabbatar muku da cewa zamu hada gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka a shekara mai zuwa. Wannan ne yasa na hira da Umar Inuwa a matsayin sa na malamin kwallon kafa a kasar Kamaru. Koya wani hange yake yi akan bayan da shugaban kasar yayi na cewar kasa za ta karbi bakuncin gasar kwallon kafar kuwa?
Shi sha'anin zancen zancen kwallon kafa da zai na Afrika wanda za a yi a Kamaru nan, idan dai ka duba ga abin da isa Kamaru ana tsammanin za ta iya hadawa a yi wasan sabila da aini manya-manyan ayyuka wanda suke aikin manya-manyan terrain sun ba da baki cewa za su gama aiki daga nan zuwa wata 13. To mu kuma abin da ya shaura shaurin wata 16 domin an shuwan za a yi. To ana tsammanin cewa su waɗannan sun kwarai, ba yau suka so mu aikin filin kwallon kafa ba, sun yi a garuruka da yawa. To shi sa waɗansu ne suna ana zama ana ta tsoro da wani abin nan ba, da yake mu an san halin ɗan Kamaru ana bacci da yawa. To wannan karon shi mai gida ya tsaya kai da fata ya ce Kamaru za ta yi. To amma idan ka duba ka tambaye ka ga abin da ma'aikata suke faɗa, kwararrun da suke aiki sun ce da shauran lokaci ba wani abin da zai hana cewa musu gama aikin wannan terrain ba. To shi yasa muna tsammanin Kamaru za ta hada wannan wasa.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu kuma ga labari a takaice.
To ga takaitaccen labarin. Magoya bayan gwamnatin Iran sun gudanar da wani gagarumin gangami a yau Juma'a a fadin Iran, yayin da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ke shirye-shiryen kiran taron gaggawa domin tattaunawa akan zaman ɗanɗar ɗin. Dubban masu goyon bayan gwamnati ne suka gudanar da gangamin kwana uku a jere a wurare da dama a cikin Tehran da sauran biranen babban birnin. Babban limamin ya buƙaci hukumomin ƙasar da su ɗauki mataki ƙwaƙwara akan waɗanda suke da hannu wajen tada zaune tsaye da aka kwashe mako guda ana gudanar da gangamin ƙin jinin gwamnati, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 22 da kuma kama dubbai a sauran wurare. Jami'an Iran sun ce wannan shirin hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA ne, tare da Isra'ila da kuma Saudi Arabia, waɗanda su ne suke da alhakin ɓarkewar tashe-tashen hankula kan makwabtan ƙasar tun daga nasarar da Donald Trump ya yi ta zaɓe. Koriya ta Arewa ta amince da tayin Koriya ta Kudu na gagarumin tattaunawa a ranar Talata mai zuwa ranar 9 ga watan Janairu a ƙauyen sasantawa na Panmunjom tsakanin wata babbar ganuwa da ta raba ƙasashen biyu da ba a gudanar da ayyukan soji. Ma'aikatar haɗa kai ta Koriya ta Kudu ta bayyana haka ne a safiyar yau Juma'a, a cewa Koriya ta Arewa ta aiko da saƙon da ke cewa za ta yi na'am da tayin na haɗuwa akan iyakar ƙauyen don tattauna maganar shirye-shiryen wasan Olympics da kuma yadda za a inganta dangantaka tsakanin ƙasashen guda biyu. Mai magana da yawun ma'aikatar ta haɗin kai ta Koriya ta Kudu ya bayyana wa manema labarai cewa ana kyautata zaton ƙasashen biyu za su yi amfani da hanyar sadarwar da aka sake buɗewa a tsakanin ƙasashen biyu wajen ayyana waɗanda za su wakilce su a sati mai kamawa. Saudi Arabia ta ce ta tara makami mai linzami samfurin ballistic a kusa da iyakar ƙasar da Yemen. Kafar yada labarai ta ƙasar ta ba da rahoton shirin kariya ta sararin samaniya na Saudi ya harbo makami mai linzami a sararin samaniya kudu maso yammacin lardin Najran. A kwanakin baya, 'yan tawayen shi'a na Yemen waɗanda aka fi sani da suna Houthi sun auna makamai masu linzami a kan Saudi Arabia. Saudi Arabia ta zargi Iran da laifin mara wa 'yan Houthi baya.
Masu haro da aka makawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya a yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato ƙarfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Kada manta idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In zama madadin shi Nazir Ahmad Hausawa da ya tani gabatar da shirin da kuma June Levis Gresham da ta haɗa shi shirin baki ɗansa, sai injiniyanmu Rob McLean. Muhammad Lalo ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC da fatan za a hutun ƙarshen bako lafiya. Assalamu alaikum.